Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana wannan kana akan mitoci 2531 da kuma 49. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama maka tsaya zangon FM na VOA Africa dake a mita 2.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumel ne tare da Baba Yakubu Makeri da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yayin da ake takaddama kan wanda zai zama shugaban majalisar dattawan Najeriya, mun zanta ɗaya daga cikin masu neman wannan kujera. Haka kuma yayin da ake dakon ganin irin mutanen da shugaba Buhari, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai nada a wa'adin shugabancin sa na biyu. Mun zanta da wani masani kan irin matakan da ya kamata ya duba. Za kuma buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu tayo ita ce waɗanne irin mutane kuke son ganin shugaba Buhari ya nada a gwamnatinsa a wannan karo? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-2655. Kada a manta a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Sai kuma labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Farashin man fetur ya yi tashin gurin zabi a ranar yau Talata, lamarin da ba a taba ganin irinsa ba cikin watanni shida bayan sanarwar da gwamnatin Trump ta bayar cewa ba za ta fidda wasu kasashe a cikin takunkumi ba idan suka ci gaba da sayan mai daga kasar Iran, wani mataki da Amurka din take dauka na ci gaba da haramtawa Iran kasuwancin mai. Wa'adin Amurka na daga wasu kasashe guda takwas kafa da suka hada da manyan masu sayan mai daga Iran kamar China, India, Japan da kuma Korea ta Kudu zai cika ne a ranar 2 ga watan Mayu. Kasuwar jari ta bankin kasar Canada mai saka jari a kasa da kasa ta fada wa abokan kasuwancin ta cewa za a samu karancin sayar da mai daga ganguna 700,000 zuwa 800,000 a kowace rana ta Allah daga kasuwar sakamakon janye dage kafar da Amurka za ta yi nan gaba. Hakan kuma zai tsananta sayar da mai, wato zai tsananta sayar da mai a cikin wannan lokaci da ake da tsananin bukatar mai a bangaren arewacin duniya, lamarin da zai tilasta wa masu sayan mai su juya ta wani wuri daban kenan, inda kuma wannan abin zai fi kare yin muni a daidai lokacin da samar da mai yayi kasa a kasar Venezuela da kuma Libya sakamakon tashin hankali da ake fama da su a kasashen. Jama'a Misra sun ce masu kada kura sun tabbatar da sauye-sauye a kundin tsarin mulkin kasar, yadda shugaban kasar Abdel Fattah al-Sisi zai samu damar ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2030. Hukumar zaben kasar ta ce kashi 88.8 a cikin 100 na kuri'un da aka kada a zaben raba gardama a ƙarshen mako sun tabbatar da shugaban ya zarce. Masu adawa ga wannan matakin sun ce waɗannan sauye-sauyen za su maida hannun agogo baya gaban tafarkin demokradiyya da ta dawo a shekarar 2011 a lokacin da 'yan ƙasar suka gudanar da wani bore da ya shahara ya kuma kifar da mulkin kama karya wanda shugaba Hosni Mubarak ya kwashe shekaru 30 yana yi. Kana zaben raba gardaman kuma na tattare da rashin gaskiya da tsorata jama'a. Su kuwa masu goyon bayan shugaban kasar sun ce wannan ƙarin lokaci da shugaban ya samu zai sa Misra ta samu cikakken tsaro, kana za ta fice kuma daga matsalolin tattalin arziki da take fama da shi. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu zanga-zanga a Sudan a yau Talata sun ƙara ƙaimi a kira da suke yi wa shugabannin sojojin ƙasar su miƙa mulki ga farar hula, biyo bayan hanɓarar da gwamnatin shugaba Umar al-Bashir wanda ya kwashe sama da shekaru 30 yana mulkin ƙasar. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun isa birnin Khartoum a yau Talata ta jirgin ƙasa domin ƙarawa wannan zanga-zangar ƙaimi a cikin babban birnin tare da yin kira ga sojoji su sauka daga mulkin ƙasar. Masu zanga-zanga a Khartoum sun faɗa cewa duk wanda ya kashe a kashe shi, sun ce ba za su amince da biyan diya akan mutane da aka kashe su a lokacin mulkin shugaba Bashir ba. Boren ya tashi shi ne a cikin birnin Atbara, kane mamaye kasar baki daya, lamarin da ya sanadiyan kawo ƙarshen mulkin shugaba Bashir da kuma wato wanda ya kwashe shekaru 30 yana yi. An kashe sama da mutane 60 kafin shugaba Bashir ya sanar da murabus da ya yi. Prime Minister Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ya ce akwai yiwuwar munanan hare-hare da 'yan kunar bakin wake suka kai a kasar a ranar bikin Easter suna da alaka da kungiyar ISIS ta fito ta dauki alhaki. Akwai wasu kuma da suke da hannu a wannan hare-haren da aka kai. Wani jami'i kuma ya faɗa cewa waɗanda suka kai farmakin sun yi haka ne a matsayin ramuwar gayya akan hare-haren da aka kai akan wasu masallatai guda biyu a birnin Christchurch wanda aka yi a ƙasar New Zealand. Farmakin da ya lalata gidajen otal guda hudu da wasu manyan mujami'u guda uku ya auda masu yawon shakatawa ne da mabiya addinin Krista masu ibada. Prime Minister kasar ya ce za su bi diddikin sanarwar ɗaukar alhaki da ISIS ta bayar. Ya ce suna kuma kyautar zaton cewa akwai wasu da dama da suke da hannu a wannan farmakin da aka kai.
To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, yayin da ake takaddama kan wanda zai zama shugaban majalisar dattawan Najeriya, abokin aikin Yusuf Aliyu Harande ya zanta da ɗaya daga cikin masu neman wannan kujera, wato Sanata Ali Ndume mai wakiltar mazaɓar Borno ta Kudu.
Sanata Ali Ndume, al'umman Najeriya za su so su san makasudin da ya sa kake neman wannan kujera ta shugaban majalisar dattawa.
Kamar yadda ka sani, na dade ina majalisa yanzu shekara na 16. Ma alhamdulillah, Allah ya sa an zaɓe ni na zai sa inda rai da lafiya zan shekara 20 a majalisa. Kuma na yi aiki a ɓangaren marasa rinjaye, kuma na yi kuma aiki a ɓangaren masu rinjaye. Kuma yau a shekara 16 ɗinnan na ga tafiyar da majalisar tarayya take da kuma inda ta sami kanta da kuma buƙatar gyara don a samu ci gaba a demokradiyya gaba ɗaya. Wannan shi ne na farko. Na biyunsa kuma shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wanda dama mu an sani ya yi gani kashenisa ne, muna bin aƙidarsa don shi ne ya fi man muke gani ya fi alheri ma ƙasar nan, musamman ajenda nashi na tsaro na farko kenan, na biyu kuma na farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa, na uku kuma yaki da cin hanci da Rashawa. To idan ba a samu majalisa wanda za su bashi cikakken goyon baya cikin wannan muhimman tafiyar da ake yi ɗin ba, za a samu ci gaba ba. To wayannan da sauran dalilai kamar a samu gyara yadda za a buɗe majalisa ya zamanto lalle na jama'a ne, kuma a buɗe majalisa ya zamanto na yan majalisa ɗin ne, ba wai shugaban majalisa ya zamanto kamar sarki ko kuma gwamna na majalisa ba, ya zamanto shi ɗaya ne daga cikin wanda suke daidai da sauran. To wayannan da kuma akwai wato yawan da ya kamata a yi don ya taimaka na ci gaba ƙasa, musamman abin da ya shafi samu kuɗaɗen shiga ta cikin gida don a samu a aiwatar da ayyuka ma jama'a, ba lalle sai kamar yadda ake ciki yanzu ana zuwa bashi a ci bashi don a aiwatar da ayyukan kashin kuɗi na ƙasa ba.
Kamar yadda kai magana ka ce kana da watan ƙwarewa na zamanka a majalisa tsawon shekaru da dama, ta ya kake ganin za ka canza tsare-tsare ko kuma yadda ake gudanar da abubuwa a majalisa idan har Allah ya sa aka zaɓe ka?
Wato yanzu abin da yake damun majalisa, ba a samu shugabanni ba ne wanda zai tafiyar da yan majalisa yan kwansa yadda suke so. Shugabannin da ake samu musamman na kwanan nan yana zamanto kamar cewa ba wai shugabancin ɗaya a cikin kamar wato one among equal da ake cewa a turance ba. Musamman an ɗora shugaba sai ya zama kamar shi ne wato kamar senators president, wato wanda ko ya zama ɗaya daga cikinsu wanda zai zama to ra'ayin da majalisa ko kuma manufofin majalisa ko kuma matakan da za ta ɗauka ya zama to na yan majalisan ne gaba ɗaya. Shi shugaban majalisa ko kuriya baya da shi, ya kamata shi aikin sa ya tantance ra'ayin jama'a a bi na masu rinjaye, wanda ba su da rinjaye kuma sun faɗi ra'ayinsu, haka ya kamata.
To tattaunawar Yusuf Aliyu Harin dake nan da Sanata Ali Indume. To game da batun waɗanne irin ministoci shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai zaba a wannan karan. Har ila Yusuf Harin dai ya zanta da Dr. Usman Isyaku na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria.
Dr. Usman, ana iya ce waɗanne irin ƙwarewa ko gogewa ya kamata a ce wanda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai nada a matsayin ministocin shi a karo na biyu, waɗanne irin ƙwarewa ya kamata a ce suna da shi?
To a gani na ya kamata a ce shi shugaba Muhammadu Buhari ya duba wasu abubuwa kamar haka. Da farko da ya kamata ya duba ya ga shin wanda zai nada ministan nan wace irin ƙwarewa ke da ita ta makama aiki ta ilimi ko ta experience, that is wani abin da ka taba yi da ya kama da wannan. To na biyu kuma ya kamata a duba a ga cewa shin wani sabon tunani za ka kawo a wannan ma'aikatan da za a baka aiki, saboda da yawa akwai matsaloli suna nan amma matsalolin suna buƙatar sabon tunani kuma da sabon yadda ake gudanar da su. To idan ya zama cewa yadda tsofaffin ministocin suka gudanar da abin shi ma wannan sabon ministan zai gudanar, za ka ga yau ne. Amma ya kamata a zo a ce an kawo wani wanda zai kawo na sabon tunani ya ce wannan matsalan an tabbin wasu hanyoyin da za a magance su, a nina tunanin wannan hanyoyin ba za su yi aiki ba, yanzu ga wasu sababbin hanyoyi. Abu na uku kuma ya kamata a ce shi wanda za a kawo ko ita wanda za a kawo su yi minista a kowace ma'aikata ya zama su cewa suna sane da matsalolin da suke damun wannan ma'aikatan. Ba kawai ka ɗauki mutumin da bai san matsala ba sai ya shiga office da ya zauna zai fara buɗe file ya duba ya karanta ya gane cewa matsala kaza matsala kaza. A ya kamata kawai tun gurin interview a tambaye shi a ce kai da za a ba misali ministan harkokin tsaro wacce matsala kake gani harkar tsaro take da shi a Najeriya ko me za ka yi ka magance ta, ya zama mutumin nan kai tsaye zai faɗin me zai yi. Sai kuma abu na hudu shine ya kamata a ce ministocin nan ba an nada su bane a ce sai cikin shekara uku ko hudu sannan za su sauka, a nada su na wucin gadi kamar wata shida shida kuma a koma a yi bita. Shin wannan ministan da muka nada abinda muke so ya mana yana yi koko baya? Idan yana yi a bashi, idan ba yi a cire shi a kawo wanda zai zo ya yi. Kaga idan ya zama haka duk wanda aka ba minista ba zai yi bacci nan shirin ba, ya san cewa zaman shi akan kujeran nan ta ya danganta da irin canje-canje da kuma cigaban da zai yi kawowa. Duk dangantakar da yake da shi da shugaban kasa ko kuma yan siyasa da suka kawo shi ko suka kawo ta. Sannan aka bo wannan hanyoyin za a samu sauƙin al'amarin sosai.
To Allah ya sa mu dace. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Waɗanne irin mutane kuke son ganin shugaba Buhari ya naɗa a gwamnatinsa a wannan karo? Maudu'inmu na yau kenan, sai a shirya a kira in an jima kaɗan. Kafin nan a shakata da wannan.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To madalla, mun samu kiran mu na farko daga Gashuwa. Wane ne akan layi?
Wa alaikum barka, barka ku da yamma.
Yawa baka da sunan malamin?
Ahmad Ibrahim da Gashuwa.
To Malam Ahmad, waɗanne irin mutane kake son ka ga shugaba Buhari ya nada a gwamnatin sa wannan karo?
To alhamdulillah ina ne boku ji same ku na ku san da kire ban don ra'ayi yanzu.
To alhamdulillah mun gode kwarai Malam Ahmad. To
ga ina ku san da kire Allah ki.
To mun gode kwarai da gaske Malam Ahmad. Bar mu je Kaduna. Wani ne aka layi da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikodar kasuwar Kawu Kanunan Najeriya.
To Alhaji Musa, to gade mu.
Mu dai kaga da gwamnatin nan dai gaskiya mu muka zaɓi Muhammadu Buhari. Kuma mun zaɓi gwamnatin nan muna tunanin domin a samu wani dama-dama irin abubuwan da ya kamata. Domin tana kan da ya zaɓi Buhari ya tukkuɗa wata gwamnati domin a samu canji ne ko mu samu abin da ya kamata. To gaskiya mun so tun baya dai gaskiya mun gane cewa dai akwai an yi ciko da farfata. To muna fatan wannan ministocin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai zaɓa. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zaɓo mana mutanen kirki, mutanen suke jin tausayin talaka wanda za su kawo cigaba a ƙasa a cikin mulkin Baba Buhari. Ƙarshe ne muka fata alkari, Allah ya sa mu dace. Alhaji Musa Garo, nagode daga Kanunan Najeriya.
To Alhaji Musa, mun gode kwarai da gaske. Bar mu je Zamfara. Wani ne aka layi daga Zamfara?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Sunana Aminu Isa Rondorowa, baban Balkisu.
To Aminu Isa, waɗanne irin mutane kake son ka ga shugaba Buhari ya nada a wannan karo a gwamnatin sa?
To abinda muke fata dai Allah ka ba mu shugabanni dai masu son mu, masu son kasar mu, masu son kuma zama lafiyar kasar mu. Saboda mu yanzu Zamfara, ba abinda muke fata dai banda zama lafiya a Zamfara.
To Aminu, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bar mu je Bauchi. Wani ne aka layi daga Bauchi? Yawa malam, ka share rediyon ku, ka matsa daga inda kake, sai mu yi magana ko?
Hello?
Yawa, muna jin ka yanzu. Ya sunan malamin?
Sunan Abdullahi daga Fatima.
To malam Abdullahi, menene ra'ayinka a yau game da wannan maudu'i na mulki muke magana akai?
To ra'ayina, ya kamata dai shugaban ƙasa ya duba wanda ya cancanta ya bashi shi wannan minister din.
Wace irin cancanta kake gani?
Cancanta wajen ya zama dai mai ilimi da kuma wanda ya san dai aiki din. Saboda yanzu misali kamar an ka duba ma'aikatan gini da wuta da baba ne, haga musu uku ne aka zama mutum daya. To haka irin wannan ya kamata a ce tunda nufin manya musu ne, bai kamata a ce an haɗa mutum
daya. Wato aikin ya musu ya yi yawa kenan.
An raba haka, haka gaskiya.
To Malam Abdullahi, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Katsina. Wani ne aka layi daga Katsina?
Alhaji Bala mai gari, kamfanin mai lafiya da.
Alhaji Bala mai gari, to muna sauraron ka, me za ka ce game da maudu'in mu na yau?
A wannan maudu'i ya daidai kuma yake wannan a wannan lokaci da muke shiga ciki na sabon mulkin Muhammadu Buhari. A wannan ya daidai ya samu ai waɗanda suke ministoci, waɗanda suke waɗanda za su kula da jama'a.
To malam,
muna da su azuba a kasa, amma wancan karan an basu a kasa misali irin jihar.
To Alhaji Bala, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Kada manta dai, muna son mu ji wani menene ra'ayinku, wadannan mutane kuke son ganin shugaba Buhari ya nada a gwamnatinsa a wannan karo? Mun ga wanda ya dan a baya, to wani matakai kamata ya dauka, shine abin da muke tambaya. Bari mu je Kaduna. Wani ne aka layi da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malam?
Aci karamar hukumar Kauru, jihar Kaduna.
To malam, menene ra'ayinka akan wannan maudu'i namu?
Ra'ayina kawai ɗan kiran da zan yi ga shi shugaban ƙasa, ya nemi al'umma wanda suke ra'ayinsu ya zo ɗaya, wanda mutane ne masu tsoron Ubangiji, masu gudun duniya da abun al'umma. Sabida gaskiya tsakani da Allah an samu ɗan matsaloli da sauran da kesa a wannan zubi da ya kai, kamar inda wancan wanda ya bayani. An haɗa aiki wasu manya-manyan ɓangarori, an haɗa wa mutum ɗaya, tsakani da Allah aiki ya yi masa yawa. Sai nan kuma muna kira da shugaban ƙasa ya sa 'yan siyasa a cikin wannan tafiya na shi, domin an bar 'yan siyasa a baya sabida sun yi kuka. To muna kira da Allah gare shi ya sanya 'yan siyasa a cikin wannan tafiya. Nagode, Allah ya bashi ikon zaɓen mutane na kwarai.
To amin ya rabbi. Malam, mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka. Da Kaduna, bari mu leƙa Zamfara, ko na ce mu koma Zamfara. Wani ne akan layi daga Zamfara?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum sama. Dan kauce daga gurin rediyon ka, ko kuma ka kashe ta ma gaba ɗaya, sai mu magana. Matsa daga inda kake. To ƙarin da har yanzu yana nan ban sani ba ko daga layin ne. To da alama layin na zamfara dai babu shi da kyau. To ga kuma kira mun samu yanzu daga wato an daga zamfara dai. Wani ne akan layi daga zamfara?
Sahabi Muhammad.
Haji Muhammad, to menene ra'ayinka kan maudu'in mu na yau? To me kake ganin shugaba Buhari ya kamata ya wajen zaben ministocinsa da zai nada, musamman tunda kai magana tsaro kuna fuskanta, ta wace hanya me kamata ya duba kafin ya dau mutun ya masa ministan tsaro? To da alama muryanka tana katsaya, ba ma jin ma abin da kake faɗa. To bari mu je birnin tarayya Abuja. Wane ne akan layi daga birnin tarayya Abuja?
Sana Sani Eji Faru.
To malam Sani, menene ra'ayinka a yau?
To ra'ayina shi ne a sa ministoci wanda suke tausayin jama'a da kuma 'yan siyasa.
To ta ya za a san cewa suna tausayin jama'a
da 'yan Najeriya?
Ta wace hanya zai san? Sani, ta wace hanya zai san?
Akwai ƙwararru na Arewa wanda suka san cewa Arewa da halin da Arewa take ciki.
Kai ba Arewa ce kaɗai Najeriya ba, akwai sauran ɓangarori.
A yi misali, sai duka duk kowane ɓangare, a ga can yanzu a haɗa ministry guda uku an ba wani ɓangare guda. Kaga mu kuma yanzu muna fama da rashin tsaro da harkar noma da harkar ilimi ga almajiranci ya yi yawa da tattalin arziki. Yana da kyau gaskiya, muna mishi fatan alheri. Allah ya sa ya yi abin da ya dace.
To amin ya rabe. To mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai ka ba da ra'ayinka. To jama'a layukan mu dai a buɗe suke, sai ku kira ku bayyana man ra'ayoyinku. To yanzu mun samu kira daga Katsina. Wani ne akan layi daga Katsina?
Sunana Galadima daga Musa local government jihar Katsina.
To Galadima, muna sauraron ka, menene ra'ayinka a yau?
To ra'ayi, akwai abubuwan da muke tunanin mai shugaban kasa ya yi a haɗa 'yan majalisa waɗanda suke hamma a wajen jam'iyyar 'yan adawa, ya taɓo ya naɗa mutane don akwai mutane na kirki.
Wato ya duba cancanta ba wai jam'iyya ba kenan kake nufi?
Yauwa, ba cancanta ba, kuma akwai, saboda wasu ba su damu da irin kashe-kashen nan da ake kashe mutane yanzu da satan mutane, wasu kawai abinda suke so kawai su cika kudin, su cika aljihunsu da kudin gwamnati kawai.
To Allah ya kare.
To haka muna son mai girma shugaban kasa ya duba ga yanda ake kashe Fulani a arewacin Najeriya yanzu.
To Galajima, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Gombe. Wani ne akan layi daga Gombe?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
Kana waya da injiniya Mustapha daga Kaltingo, karamar hukumar Gombe.
To injiniya Mustapha, me za ka ce kan wannan maudu'i namu?
To alhamdulillah, wannan maudu'i gaskiya ya yi kyau. Muna kira ga shugaban kasa da wurin zaben ainihin ministocin shi. Muna kuma yin addu'a Allah ya taimake shi akan zaben ministoci, don gaskiya ministocin da suka gabata har ga Allah an samu matsala a cikinsu. A sa 'yan siyasa wanda suke kusa da talakawa, sune za su taimaki al'umma kuma su taimaka masa.
To injiniya Mustapha, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Jigawa. Ni ne akan layi daga Jigawa?
To kuna magana da Yusuf Babangaje, mai trader ringin daga jihar Jigawa.
To Yusuf Babangaje, wace shawara za ka ba wa shugaba Buhari idan ya shirya zaɓen ministocinsa domin ya manta da wanda aka yaba?
To fi sabilillahi, ina ba wa Muhammadu Buhari shawara ya tsaya tsakani da Allah, ya nemo mutanen da za su yi wa ainihin al'ummar Najeriya aiki, ba ainihin ya zabo mutanen da kawai kansu suka sani ba, ya zabo mutanen da za su duba talakawansu su yi musu abin da ya kamata. Domin fi sabilillahi, yanzu Muhammadu Buhari abin da yake gabansa, in ya hau wannan mulki a cikin shekara biyu, ya kamata ya wadatar da 'yan Najeriya, ya wa dukkanin 'yan Najeriya abubuwan da ya kamata ya musu a cikin shekara biyu ko uku. In kuma bai musu ba, to fi sabilillahi, ina ganin ba zai yi musu komai ba. Don haka muna bayi shawara ya dage dantse wa al'ummar Najeriya a cikin shekara uku da zai.
To malam Yusuf, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na ka. Bar mu je jihar Niger. Wani ne aka layi daga Niger?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
Kuna magana da Ibrahim mai wanke hula a garin Mai Gode a Kemba.
To malam Ibrahim, a gurguji, me shawara baka ba wa shugaba Buhari?
To a gurguji, shawarar da zan ba baba Buhari, dan Allah ya tsaya ya dubi cancanta, domin saboda shi zaton da ake mai abubuwan da yake na alkhairi, akwai ire-irensu da dama. To don saboda haka ya tsaya kwantar da hankalin shi dubi mutane ingantattuwan da yake ba za su ci haƙƙin mutane ba za su aiki gina ƙasa ne ya zaƙulo su ya raɗa mana su a mukamai daban-daban wanda yake za mu samu ci gaba a Najeriya.
To Ali Ibrahim mun gode ƙwarai gaske da wannan ra'ayi na kuma da ɗagawai kuma ka ƙarshen ɗagawoyin mu a yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake buɗewa muku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 4 saura minti kusan 5. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger inda aka damsa a mako na 16 na wasannin kwallon kafa na Tebrin Super League da wasannin kwallon kafa da jamhuriyar Niger a Kokana Football Club ta Arlet ta karbi bakuncin ES Gendarmerie National ta babban birnin Yamai a garin Arlet inda kungiyoyin suka yi dibi na dahoyin dibi na gashi aka tashi banza da banza. AS Douane ta sha kashi a hannun Espoir Football Club ta birnin Zandar ɗaya da ne ma Irana Football Club ta Arlet dake karbar bakuncin AS Fan ciya da kungiyar kwallon kafa ta sojoji ta jamhuriyar Niger a nan ma an yi dibe tumu in dibe wake inda aka tashi 2-2. AS Nijelak da AS Police sun tashi banza da banza ba wanda ya saka makwallo a raga yayin da Jangorzo Football Club ta Maradi ta sha kashi a hannun AS Sonidab a birnin Maradi da ci 1 da nema. GS Tawa banza da banza ta tashi da Sale Sporting Club ta birnin Yamai birnin Tawa. AS Guard National ta yi 1-1 a birnin Yamai da Racing Football Club ta Bukuki ta mata Yamai. A wasannin Super League na kwallon kafa na jagoriyar Niger AS Sonidab take kan gaba da maki 41 inda Tawa AS Police dake matsayi ta biyu bintin kawo domin tana da maki 32 ne kawai. Sai AS Guard National da Niger ita ma tana da maki 32 yayin da ta hudu AS Fan ta Sojoji take da maki 27. Can kasan teburin wasannin kwallon kafa na Super League ta jamhuriyar Niger Irana Football Club ta Arlet jihar Agadez tana matsayin ta 12 da maki 12 kacal. Sai ta 13 GS Tawa da maki 11 Espoir da ke matsayin ta 14 ita ma maki 11 gare ta. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Kuma da lagai da Haruna yanzu kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takeice.
Farashin man fetur a duniya ya tashi gurin zabi da ba taba gani ba a cikin watanni 6 a yau Talata bayan sanarwar da gwamnatin Trump ta bayar cewa ba za ta fidda wasu kasashe ba a cikin takunkumi idan suka ci gaba da sayan mai daga kasar Iran, wani mataki da Amurka din take dauka na ci gaba da haramtawa Iran kasuwancin mai. Wa'adin Amurka din daga wasu kasashe guda 8 kafa da suka hada da manyan kasashe da suke sayan mai a kasar Iran da suka hada da China da India da Japan da kuma Korea ta Kudu zai cika ne a ranar 2 ga watan Mayu. Kasuwar jari ta bankin kasar Canada mai saka jari a kasa da kasa ta fada wa abokan kasuwancin ta cewa za a samu karancin mai daga ganguna 700,000 zuwa 800,000 a kowace rana ta Allah, wato sakamakon janye dage kafar da Amurka za ta yi. Jama'a Musara sun ce masu kada kura sun tabbatar da sauye-sauye a kundin tsarin mulkin kasar wanda zai baiwa shugaban kasar Abdul Fattah al-Sisi daman ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2030.
To madalla a gaishe ka da takaitattun labaran mu ka karshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku josa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakuma Kirdi ta gabatar da shirin da kuma Julie Leather Gresham wadda ta hada shirin da Bada Umani da ma injiniyan mu na yau Musaddan. Ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.